Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a hantsin yau Laraba 6 ga watan Satumba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda masu fashin baki ke ci gaba da mai da martani akan tasirin yajin aikin gargadi na yini biyu da kungiyar kwadagon Najeriya ta fara a jiya Talata.
Abu yayi kyau tunda har an samu da yayansu sun fito sun mara baya akan yanda wannan yajin aikin yake duruwa. So da haka kungiyar dan kudugo in sun fito sun yi ne da gaske to ɗan Najeriya haƙƙi ne su fito su mara musu baya.
Comrade Sa'idu Bello kenan tsohon dan kwamitin koli na kungiyar kwadagon. Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokacin, yau ma muna nan tafa da shirin ciwon yamaci wanda Aisha Ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar. Sannan za mu kawo muku sharhin jaridan ƙasa Kamaru. Amma yanzu dai sai a gyara zama a sauraron labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum, da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Yan tawaye masu da'awar jihadi sun kashe sojoji 17 da yan sa kai 36 a lardin Yatanga na kasar Burkina Faso, a cewar rundunar sojin kasar jiya Talata. Wannan kashe-kashen na ɗaya daga cikin munanan nasarorin da yan tawaye suka yi tun bayan da shugaban kasar na wucin gadi Ibrahim Traore ya kwace mulki daga gwamnatin mulkin soji ta da shekara guda da ta gabata. Babu yadda za a kauda kai daga wannan tsananin halin matsorata. Ana duk wani abu mai yiwuwa don kauda gyauran 'yan ta'adda da ke ƙoƙarin tserewa, a cewar rundunar sojin a wani bayani. Ta ƙara da cewa tunama aka karkashe gwamman 'yan tawayen. Tun a shekara ta 2015 sojojin Burkina Faso suka shiga fafatawa da ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayin da ke yankin hamada na arewacin ƙasar. Wasu daga cikin kungiyoyin na da alaka da Al-Qaida da ISIS, da yake tana fama da karancin sojoji kuma an dara ta a makamai ma. Matalauciyar kasar ta yammacin Afirka na dogaro ne ga kungiyoyin sa kai, waɗanda ma kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ke zargi da karkashe farar hula da yara ƙanana. Jakadan da Saudiya ta tura Iran ya isa jamhuriyar ta musulunci jiya Talata. Shi ma takwaran aikinsa da Iran ta tura Saudiya ya isa birnin Riyadh, wanda hakan ya kammala ɗinke ɓarakar tsawon shekaru 7 tsakanin ƙasashen na yankin ruwan Gaf masu kishi da juna. Iran mai rinjayen 'yan Shi'a da Saudiya mai rinjayen 'yan Sunni sun amince su maido da dangantaka tare da sake buɗe ofisoshin jakadancinsu a ƙasashen juna, biyo bayan cimma jituwa da suka yi da taimakon China a watan Maris. Saudiya da Iran sun yanke hulɗar jakadanci a shekara ta 2016 bayan wani hari da aka kaima ofishin jakadancin Saudiya a Iran, yayin wata zanga-zanga kan hukuncin kisa da Saudiya ta yanke kan wani malamin 'yan Shi'a mai suna Nimr al-Nimr. Ana ci gaba da tattaunawa tsakanin Rasha da Koriya ta Arewa kan makaman yaƙi, a cewar wani jami'in gwamnatin Amurka jiya Talata. Sannan ya gargaɗi shugaban Koriya ta Arewar Kim Jong-un cewa ƙasarsa za ta gane kuranta muddin ta samar ma Rasha makaman yaƙi don amfani da su a Ukraine. Samar da makaman yaƙi ga Rasha a ta bakin jami'in na Amurka ba zai amfani Koriya ta Arewa ba, kuma za ta fuskanci sakamako a matakin ƙasa da ƙasa. Abinda mai bayar da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na Amurka Jack Sullivan ya gaya ma manema labarai kenan a fadar White House. Tun da farko jiya Talata, fadar shugaban ƙasar Rasha ta Kremlin ta faɗi a wani bayani cewa ba ta da wani abun faɗi kan hurucin jami'an gwamnatin Amurka na cewa shugaba Kim na shirin zuwa Rasha a wannan watan don ganawa da shugaba Vladimir Putin don su kuma tattauna kan batun samar da kayan yaƙi ga Rashar.
Kafin ku ci ƙarashen labaran duniyar, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Masu fashin baki na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi dangane da tasiri ko kalubalen da yajin aikin gargadi na yini biyu da kungiyar kwadagon Najeriya ta fara a jiya Talata ya fuskanta. Wasu na gani in dai da gaske kungiyar take to ya kamata ƴan Najeriya su mara mata baya. Wakilin muryar Amurka Muhammad Ibrahim Kwari na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Baya ga ofisoshin gwamnati da suka kasance a garkame, bankuna da cibiyoyin hada-hadar kudade basu gudanar da ayyukansu ba sakamakon yajin aikin. Wani abun ba sabon ba shine yadda wannan yajin aiki ya shafi ayyukan rassan ofisoshin babban bankin Najeriya CBN, al'amarin da ya sanya masu fashin baki irin su Dr. Mansur Dattin ke cewa ƴan kwadagon sun kama tafarkin yin nasara.
Lokaci ya da ƴan ƙasa suna neman kungiyar kwadago in ka kula wani tsari da suka bi da ake ce masa picketing da kuma yeyo, waɗannan waɗansu salo ne, waɗansu fasali ne, waɗansu dabarun yaƙi ne waɗanda kungiyoyin kwadago suke bi a duniya. To yau an fara picketing wanda ba a taɓa ma irin wannan ba. Misali a ce ita bankin ƙasa, bankin bankunan ƙasa wato Central Bank, shi ma ya bi fasalin wannan yajin aiki. Tunda bankuna duk sun rufe, makarantu sun rufe, wannan yajin aikin gwaji ne kawai. To haƙiƙa idan kungiyar kwadago za ta tsaya da kafarta, za ta jajirce da haɗakar kungiyoyin kwadago na ƙasa baki ɗaya, to insha Allahu wannan zai haifar mana da ɗan ido. Najeriya za ta shiga cikin taitayinta, kuma dole ta fito da waɗansu salo-salo na gyaran wannan barna da gwamnatin tarayya ta yi wa tattalin arziki da kuma zagon ƙasar take yi masa.
Batun tsadar rayuwa da 'yan Najeriya ke fama da ita da ya biyo bayan cire tallafin albarkatun man fetur, wanda ya sababa hauhawar farashin kayayyaki, sanadiyar tashin farashin man da sauran kalubale da 'yan kasar ke fama da su, na daga cikin manyan dalilan yajin aikin gargadin na kungiyar kwadagon. Amma kamar Said Bello, tsohon dan kwamitin oli na kungiyar, na cewa
abu yayi kyau tunda har an samu da yansu sun fito sun mara baya akan yanda wannan yajin aikin yake tohuwa. To masu fasara da ba fashin baki suna ganin wannan abin mai amfani ne. To amma magana da ake fama da ita ce za a bayyana sakamakon abinda shari'a take ciki akan shugaban ƙasa. Ba mu sani ba, ita kotu ta yi amfani da wannan damar ta faɗi sakamakonta, ko kuma dai gwamnatin tarayya ta haɗa bakinta da ita da 'yan kudago. To idan dai don haka aka yi don a tabbatar da cewar wannan gwamnatin an sa ta ci gaba, to jama'a wannan su ne alƙalan kansu a gaskiya. Saboda haka kungiyar 'yan kudago in sun fito sun yi ne da gaske don a tabbatar da cewar manufar da aka fito a kai ita aka dosa, ita kuma za a cimma. To 'yan Najeriya haƙƙi ne su fito su mara musu baya, ma'aikata su fito su mara baya, a zo don a samu a fidda a'i daga garka.
A larabar nan ce ake sa ran 'yan kungiyar kwadagon ta Najeriya za su ci gaba da yajin aikin nasu na gargaɗi, kuma ita ce ranar da kotun sauraron kararrakin zaɓen shugaban Najeriya ta ayyana a matsayin ranar fitar da hukunci. Muhammad Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Muhammad Ibrahim Kwari, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Maryam, gwamnatin Najeriya ta bayyana ƙwarin gwiwarta kan batun samun nasara a kotun sauraron ƙarar zaɓe wadda za ta yanke hukunci yau Laraba kan ƙarar ƙin amincewa da sakamakon zaɓen da ya kawo Bola Ahmed Tinubu kan karagar mulki. Baya ga sanarwa ta musamman daga kakakin shugaban Ajuri Ingelale na ƙwarin gwiwar samun nasara, mai bawa shugaba shawara na musamman kan harkokin siyasa Ibrahim Kabir Masari a hira da wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu Elikaya, ya ce ba sa shakka ko kokontan samun nasara a karar.
Ba ni da haufi, ba ni da tantama, ba ni shilafa ko ta sakan daya. Cewa Allah ya yarda jami'an APC da Malam Bala Ahmad Tanimu Ashiru su za su yi nasara ga wannan shari'a. A bi shugabanni da hada, insha Allahu yanayin da ake ciki gwamnati tana sane, kuma ana yin ayyuka da za su zama alkhairi ga 'yan Najeriya da Najeriya ita kanta insha Allah.
Ita ma jama'iyyarsa ta APC ta bakin sakataranta na yada labarai Felix Morka ta ce Tinubu ya lashe zaben na ranar 25 ga watan Fabrairu, don haka suna da kwarin gwiwar cewa kotun za ta tabbatar wa Tinubu nasararsa. Bisa tarihi, shari'un da aka yi a baya tun fara wannan demokradiyyar a shekara ta 1999 ba a taba soke zaben shugaban kasa aka nada wani ko aka sake zaben ba. In za a tuna, a kotun koli a zaben shekara ta 2007 alkalai 7 ne suka yanke hukuncin karkashin marigayi Justice Idris Legbo Kutugi. An yi canjaras inda alkalai 3 suka soke zaben marigayi Umar Musa Yar'adua, yayin da 3 kuma suka ce zaben yayi daidai. A nan ne dai Kutugi ya raba gardamar da kuri'arsa ya marawa masu cewa zaben yayi daidai baya. A ƙarshe, wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Talata ya ce matsalolin jin kai sun kazance a gabashin Congo, inda mutane wajen miliyan 8 ke buƙatar taimako a larduna 3, inda kuma cin zarafi a badalance ya zama ruwan dare. Abin da muka gani muka kuma ji na da firgitarwa, na da ban tausayi da kuma ban takaici, a cewar Eden Wasorno, daraktan gudanarwa na ofishin ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ga manema labarai. Ya ƙara da cewa, mun ga irin hakan na tsawon watanni 8, halin da ake ciki a gabashin Congo ya kazance matuƙa.
A gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu je ga shirinmu na gaba, ku dan shakata da wannan wakar.
Al'adun gargajiya ina ya'yan Hausa, ku zama ya al'adun Hausa. Gargajiyar mu ce tushen Hausa, ni ce garmo ta al'adun mu.
Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka, a koda yaushe za a iya jin mu ta shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin Ciwon Kyamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A Najeriya, wannan shine karo na farko da mata suka samu takwimashi na kaso 25 cikin 100 na mukamman ministoci, sannan kuma galibin su matasa. Duk da cewa bai kai kaso 35 din da suka dade suna fafutukar ganin an basu ba, to sai dai bayan ayyana matan an janye sunan guda daga cikinsu bayan da al'umma ta yi ta sukarta. Tun baya dai an dade ana yi wa mata 'yan siyasa mummunar fassara. Wai shin ya dace a amince da mutum a lokacin da ake gwagwarmaya sannan a yi tadda shi idan aka zo rabon alkhairi? Wace hanya ce mafi dacewa don bijiro wa irin wannan al'amari? Ga su matan kuma wasu irin matakai ya kamata su dauka? Wannan ita ce akalar shirin Ciwon Kyamace a yau. Kuma a yau, kamar a makon da ya gabata, muna tare da Malama Zainab Muhammad Bature, 'yar siyasa kuma 'yar kasuwa daga jihar Kano, da kuma malama Ummul Khairi Abdul Mumini Iliyasu, malamar makaranta kuma mai fafutukar kare yancin mata daga jihar Filato. Ai sauraro lafiya. Malama Ummul Khairi.
Shugaba Bola Ahmed Tinubu babu shakka ana yabon irin hubbasan da yayi wajen baiwa mata akalla kaso 25 na makaman minista, kuma sai aka samu wani sabani inda daga cikin mutanen da aka bada sunan su daga baya sai aka janye guda. Da farko zan so ki bayyana mini ra'ayinki a matsayinki na matashiya kuma yar arewa kuma mace akan wannan al'amari bangaren ci gaban Najeriya.
Gaskiya lokacin da naga sunanta a cikin ministers, gaskiya farin cikin da naji zai misantu ba, saboda ina ganin abin wani kofa ne aka buɗe wa mata matasa wajen ganin cewa su ma su shigo cikin mulkin adama da su. So idan mata ta fara tafiya, wannan ya nuna mana cewa a kowane lokaci za a ci gaba da samun irin wannan damammakin. So a lokacin da aka zo aka ce an cire sunanta, gaskiya ko kusa ban ji daɗi ba. Amma sai na mu akwai wani irin kallo da da farko na ɗaukar ko matsalata ce ta kasancewa ta matashiya. To sai kuma na zo na ga wacce aka canja ta da ita, shekarunta ba su wuce ne Marya ɗin da yawa ba.
Haka.
Duk da cewa an yi ta samun ƙalubale, dama lokacin da sunan Marya ya fito ana ta ƙorafin bai kamata a bata, ba ta da aure, wane ne wane ne, wacce aka canji Marya da ita kuma tana da aure.
Haka.
Wannan sai ya sa nake tunanin to ko dai ma hakan ne. Kenan maganar rashin aurenta yana ɗaya daga cikin ƙalubalen da suka ta fuskanta. Amma kuma to some extent dan kaɗan kalli yadda abubuwan suka zo da wasu abubuwa da suka biyo baya, sai na fahimci ko da ma akwai hakan, to akwai wata kwaɗin matsala ta su ne ta siyasa irin na camp, wa'innan suna tare da wani, wa'innan suna tare da wani.
Da ya yi tasiri a kan wannan.
Su kuma mutane da suke ƙasa wanda suke sharhi, su akwai da yawa wanda su farin cikin cire wacce ba ta da aure da wacce take da aure. Amma ni kuma a matsayi na ita mutumin da yake kallon abubuwan da za su daɗa wa al'umma, ba wai ina cewa wacce aka bawa ba za ta iya yin wani abu ba.
Haka.
Amma kullum abin da nake so mu kalla shi ne idan irin wani abubuwan suka taso, ba ma yi chance, ma'ana ba kallon za mu yi wance na da aure ko ba da aure ba. A'a, menene wacce za a ba wa matsayin za ta iya kawowa a matsayin cigaba ga al'umma, musamman gare mu mata 'yan uwanta? Idan har wacce ba ta da auren za ta iya amfanar da mu fere mai auren, to mun shi maraba da a ba mu mara auren. Daina kallon matsayin auren mace a matsayin shi ne yardstick na performance ɗinta. Wani lokaci sai ya zamana samar auren tana da experience ɗin da wai auren ba ta da shi, ko kuma ya zamana tana da damar da za ta ba da abin da auren ba ta da shi.
Kin ji bayanin ta Malama Yasmin, me za ki dora?
Alhamdulillah, dama Ubangiji yana baka dama ne, wani duhu zai gwada ka domin ya ga ƙarfin imaninka, ya ga ta yaya za ka karɓe shi. To alhamdulillah, ita Maryam Shakima kamar yadda muka sani ƴar siyasa ce, mace ce kuma ƴar arewacin Najeriya wacce bincike ya nuna ta fito daga masarauta Kano, masarauta mai albarka, kuma ta shiga siyasa, kuma ta yi ba da gudunmawa sosai a tafiyar Bola Ahmed Tinubu, kuma Allah isa za a zo a yi nomination na ministoci ya ga cewa kamar ta cancanta, ko kuma wani daga cikin magoya bayanta suka ga cewa da ta cancanta a bata wannan, saboda ganin yadda ta taka rawa a siyasance aka bata, kuma aka fara ɗan cece-kuce har Allah isa aka kai ga shugaban ƙasa ya ga cewa ana da buƙatar a canza ta, aka canza ta. To alhamdulillah, ita wannan ta ɗauke shi a ƙaddararta na rayuwa, ba kuma shi ne ƙarshen al'amarinta ba. Wannan wani darasi zai koyar mata, kuma ya koyar da mu, don ba ita kaɗai ba ni a karan kaina da muke magana yanzu, abin da na ta ga ifaru ya koyar da ni abubuwa da dama, ya kuma sa na hanga baya, na kuma hanga yanzu, kuma na hango gaba ne zai faru. So kuma wannan abu ne da mutane da ifaru da ita, kamar Allah ne ya haska wa mutane wanda suke da ra'ayi irin nata, da kuma yanda za su tasirin ɗin irin matsalarta da ta faru. tun da ka fara akan da dokai ce kai kuma a karan kanka da kaga ya faru cikin kai kokari kaga ta yaya zaka zo ka gyara kai kuma ka haƙi da irin wannan matsala sannan ita ma kuma Allah ne ya haska mata wani abu domin in akwai wasu ƴan kuskure da ta ga ta yi a rayuwa wanda za ta gyara su sai ka gyara su.
Gare ki malama Umul Khairi. Ina da ra'ayin cewa idan kaga mutum yana abu ba daidai ba, abin da ya dace ka kira shi a cikin mutunci a sirrance kai mishi magana ta fahimta. Idan kuma yadda take sa sutura ne misali ina so mai magana ne akan irin abubuwan da suka taso. Me yasa ba a yi mata magana ba a baya lokacin? Ba wai ka zo kana saran mutum daga baya ba bayan ka san cewa ga kuskuren tun farko.
Abin da zaki duba shine kusan kap masu kunshe Maryam based on dressing dinta har yanzu ina da yakinin Maryam za ta zo da wani abu na amsuwa ko dukiya ko wani abu za su sa hannu su karba ba tare da sun la'akari da dressing dinta ba. Kuma kamar da kika faɗa a baya lokacin da ake ta yakin siyasar nan dukkan abubuwan da Maryam ta yi su ne with the same dressing din da dai aka yi
haka.
Kuma wa'inda ta musu an kokari ba su ce Maryam daina mana wannan kokarin saboda shigarki bai dace ba, ba su ce Maryam koma ki canza kar a ki zaɓi saboda shigarki ba, ma'ana ba su kalli illarsa ba sai yanzu da ta zo ita za ta amfana. Me yasa ba a duba rashin dacewar a gurin da za a amfana da ita ba, yadda ta zo yanzu ita za ta amfana. Kamar ka faɗa ne shi kuskure ne kowane ne ke yinsa, shi kuma daidai ne kowane ne ke yinsa. To amma shi karama gaba ɗayansa yana da tsari, akwai lokacin yinsa, akwai din yinsa, akwai yadda ake yinsa.
Yasmin.
Na farko zan ce alhamdulillah na yi daɗi sosai da aka ba wa mata a wannan gwamnatin dama, saboda ban tunanin ni dai tun daga lokacin da na taso zuwa yanzu akwai wata gwamnati da ta ba wa mata damar da wannan gwamnatin ta baya ba. To kin ga kuwa in dai za a ba mata 25% to gaba-gaba ma abin su ya haka da izinin Allah haka muke fata. Kuma duba da yawancin matan nan da aka zo aka ce an ba su wannan mukamai za su gansu yawancin matan masu ƙananan shekaru ne ba wai sun ja ba ne ba. Dama tsarin duniya na siyasar duniya tuntuni ya canza, mu ne ba mu ci gaba ba a nan. Matasa su suke juya duniya, me isa na ce matasa ke juya duniya? Su ne a kan jamanin su ake jamanin matasa ne ba zamanin tsofaffi ba ne, ba saboda in kika duba yanzu komai ya kuma technology, komai yanzu
fasahar zamani
yawa ya tafi da zamani. Muna kyakkyawan zato ma wa'innan bayan Allah da suka yi nasara a rayuwa, don babban nasara ce. Muna fatan cewa za mu ga wannan mukamai da aka ba su a ƙasa ba don komai ba, saboda na san yawancin su za su kasance masu kishi ne a cikin al'ummar su. Kuma kana matashi, idan baka tallafa matashi dan uwanka ba, to wa za ka tallafa wa, wa za ka taimakawa? Babu. Sannan in muka ɗauko ga maganan Maryam Shetty da ake cewa ƴar social media ce, ƴar TikTok ce, wannan kamar gidan da muka yi ɗazu TikTok ɗin nan yana cutar da mutane ba mu sani ba. Shi ya sa kuma da muke magana nan shi muke ce miki haske ne ga wasu wanda yake da irin ra'ayin shiga irin wannan abin, ce ya san yanda zai rayuwar shi. Ba a hana ka kai social life ɗinka ba, amma ka san yaya za ka yi ta, a ina za ka yi. Kana da sha'awar rika yin posting ne, me za ka yi posting? Kanka kake da sha'awar ka posta a wanne irin yanayi za ka tura wa kanka? Magana gaskiya wai a ce dan ba ta da aure ba za a ba ta mukami ba, wannan ba magana ba ce da yanzu.
Wato mai sauraro, malama Zainab ta koro bayani amma lokaci ya ci mana. Sai a tara da mu a cikin shirin a makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da malama Ummul Khairi Abdulmumini Iliyasu da malama Zainab Muhammad Bature, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu. ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya.
Madalla a gaida Aisha Mu'azu. Yanzu kuma ga sharhin jaridan ƙasa Kamaru.
Kwana ta yi jirgin namu na wannan makon ne da jaridar Le Guardian ta kasar jamhuriyar Kamaru, anda ta rubuta mana cewar shugaban yan adawan kasar jamhuriyar Kamaru wanda ya kafa jam'iyyar nan ta SAF wanda take da karfi a bangaren yan awaren kasar jamhuriyar Kamaru masu magana da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila ni John Furundi ya kwanta dama a yayin da ya kwashe waɗansu watanni yana fama da rashin lafiya mai tsanani. Yanzu haka da yi an ajiye gawar ni John Furundi ne a wata babban asibiti da ke Birnin Yaounde domin shirya ranar da za a binne shi. Sai kuma jaridar Le Jour ta kasar jamhuriyar Kamaru anda ita kuma ta ayyana mana cewar a yanzu haka da yi shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musta Biya ya tsallaka kasashen ƙetare domin nema wa kansa mafita ta bangaren rashin lafiyar da yake fama da ita. Yanzu dai yana can kasar Swiss domin binciken lafiyarsa. Jaridar Le Messager kuma ta kasar jamhuriyar Kamaru ta ce hukuman wutar lantarkin kasar Kamaru NEO tana ci gaba da inganta harkokin wutar lantarki a fadin kasar domin cimma burinta na yanda za ta inganta kasar jamhuriyar Kamaru da makasashen ƙetare makwabtan kasar ta Kamaru da ba su wutar lantarki. Sai kuma jaridar Afrique Media anda ita kuma ta bayyana mana cewar hukuman zaben kasar jamhuriyar Kamaru Elecam ko Election Cameroon suna ci gaba da sabunta katin zabe a fadin kasar domin shiryawa zabukan da suke tafi nan gaba. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar Du Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru, ita kuma kokawa ta yi kan yadda yanzu haka gwamnatin shugaba Biya take ko in kula da manyan hanyoyin arewacin kasar Kamaru anda ake bulaguro a kansu. Yanzu dai suna bukatan cewar gwamnatin kasar Kamaru da ta yi hoɓɓasa wajen ganin cewa ta inganta manyan hanyoyin da ake zirga-zirga a kansu domin cimma buri na alkawarin da shugaba Biya ya yi a yayin da yake neman ƙuri'un al'umman arewacin kasar ta Kamaru domin ya ɗare kan kargar mulkin ƙasar. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Yan tawaye masu da'awar jihadi sun kashe sojoji 17 da yan sa-kai 36 a lardin Yatanga na kasar Burkina Faso a cewar rundunar sojin kasar jiya Talata. Wannan kashe-kashen na ɗaya daga cikin munanan nasarorin da yan tawaye suka yi tun bayan da shugaban kasar na wucin gadi Ibrahim Traore ya kwace mulki daga gwamnatin mulkin soji ta da shekara guda da ta gabata. Tun a shekara ta 2015 sojojin Burkina Faso suka shiga fafatawa da ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayin da ke yankin hamada na arewacin ƙasar. Wasu daga cikin ƙungiyoyin na da alaƙa da Al-Qaida da ISIS. Jakadan da Saudiya ta tura Iran ya isa jamhuriyar ta musulunci jiya Talata, shi ma takwaran aikinsa da Iran ta tura Saudiya ya isa birnin Riyadh, wanda hakan ya kammala ɗinke ɓarakar tsawon shekaru 7 tsakanin ƙasashen na yankin ruwan Gulf masu kishi da juna. Iran mai rinjayen 'yan Shi'a da Saudiya mai rinjayen 'yan Sunni sun amince su maido da dangantaka tare da sake buɗe ofisoshin jakadancinsu a ƙasashen juna, biyo bayan cimma jituwa da suka yi da taimakon China a watan Maris. Ana ci gaba da tattaunawa tsakanin Rasha da Koriya ta Arewa kan makaman yaƙi, a cewar wani jami'in gwamnatin Amurka jiya Talata. Sannan ya gargaɗi shugaban Koriya ta Arewar Kim Jong-un cewa ƙasarsa za ta gane kuranta muddin ta samar ma Rasha makaman yaƙi don amfani da su a Ukraine. samar da makaman yaki ga Rasha a ta bakin jami'in na Amurka ba zai amfani Koriya ta Arewa ba, kuma za ta fuskanci sakamako a matakin ƙasa da ƙasa. Abinda mai bayar da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na Amurka Jack Sullivan ya gaya ma manema labarai kenan a fadar White House.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can an jima da rana za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, da Solomon Abu wanda ya hada shirin da kuma bada umarni, har ma da injiniyan mu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.